daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum, alaikum Muhammad Lalo ne tare da sahabu Imam Ali muka sake dawowa a cikin shirin mu na dare. Inda zaku ji cewa masu sharhi na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da ziyarar da shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ke yi a Najeriya ta kwanaki biyu. A jamhuriyar Niger an kaddamar da yakin neman zaben shugaban kasa wanda za a yi a zagaye na biyu.
Wani mataki ne da ya ba 'yan siyasa damar shiga yakin zabe daga karfe 12 na daren jiya Litinin wayewar yau Talata.
Sannan yayin da aka sha bukukuwa a yau dangane da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a duk faɗin duniya, muna da rahoto daga Kamaru kan wannan rana, kuma kan wannan rana muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke ganin za a samu wakilcin mata daidai da na maza a lamuran yau da kullum? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655, amma sai a saka alamar ƙari wato plus da ɗaya kafin a jiro lambar. Da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarai. A jamhuriyar Benin zaben kasar da aka yi an fara ganin alamun za a je zagaye na biyu tsakanin Prime Minister kasar da kuma wani hamshakin dan kasuwa. Sakamakon farko-farko da aka samu kan zaben da aka yi ranar Lahadi ya nuna Prime Minister Lionel Sinzu yana kan gaba da kashi 28 cikin 100 na kuri'u da aka kada. Sannan hamshakin dan kasuwar nan da ya kudance ta cinikin auduga Patrice Talon yana biye da shi da kamar kashi 25 cikin 100. Wani dan kasuwa Sebastian Ajavon shi ne ya zo na uku da kashi 23 cikin 100. Yau Talata hukumar zaben kasar ta ba da sanarwar sakamakon zaben wadda sai kotun tsarin mulkin kasar ta amince da shi tukuna.
Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa yau Talata cewa ta damu wasu sassa na shirin da kungiyar tarayyar Turai ta cimma da Turkiya na dakile kurarar 'yan gudun hijira da bakin haure zuwa Turai. Ciki har da ta sake su kai tsaye, wannan inji hukumar, yana iya cin karo da dokokin ƙasa da ƙasa. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai buƙatar a yi ƙarin bayani kan wannan yarjejeniya. Duk da haka ta jaddada damuwarta kan wani shiri da za ta haɗa da ta sakeyar mutane daga wata ƙasa zuwa wata. A yau Talata shugabannin kungiyar tarayyar Turai da hukumomin Turkiya suka ce sun cimma wata ƙwarƙwariyar wato wani ƙwarƙwariyar shiri da zai tilasta bakin haure ko 'yan gudun hijira da suka fito daga girka daga wato Turkiya su koma gida.
Yau Talata Farisa wato Iran ta bada sanarwar cewa ta kaddamar da wasu gwaje-gwaje na makamai masu linzami a fadin kasar domin ta nuna tana da ƙarfin kare kanta kuma shirye take ta tunkari duk wacce irin barazana ta tunkare ta. Wannan gwajin da ƙasar ta yi ya zo ne wata biyu bayan da Amurka ta kakaba wasu 'yan ƙasar su biyar da jerin wasu kamfanoni takunkumi dangane da aikace-aikacen Iran kan makamai masu linzami. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tana shirin za ta nemi kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi nazarin gwaje-gwajen na baya-bayan, sannan kwamitin ya ɗauki matakai da suka dace. A halin da ake ci kuma mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya isa birnin Tel Aviv inda zai gudanar da shawarwari da shugabannin Isra'ila a kuma daidai lokacin da Amurkan da daddaɗiyar kawarta a yankin gabas ta tsakiya suke musayar kalamai kan gana wadda yanzu aka soke tsakanin shugaban Amurka Barack Obama da kuma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. An so da ya yi taron ne wani lokaci makon gobe. Biden zai ziyarci ziyartar Isra'ila ne wato a ci gaba da ziyarar da yake kaiwa ƙasashe da ke gabas ta tsakiya. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A siyasar Amurka kuma sakamakon wata sabuwar ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa mutumin da yake kan gaba a jerin 'yan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Republican Donald Trump farin jininsa ya fara yin ƙasa a daidai lokacin da masu jefa ƙuri'a jihohi huɗu suka tafi rumfunan zaɓe yau Talata domin zaɓen fidda 'yan takara. sakamakon kuriyar neman jin ra'ayoyin jama'a da jaridar Washington Post da tashar talabijin ta APC suka gudanar ya nuna kashi 34 cikin 100 na ƴan Republican har yanzu suna goyon bayan hamshakin attajirin wanda ya kudance ta harkar gidaje da gine-gine yayin da Senator Ted Cruz mai wakiltar jihar Texas a majalisar dattijan Amurka yana da kashi 25 cikin 100 sai kuma kashi 18 cikin 100 suna goyon bayan Senator Marco Rubio mai wakiltar jihar Florida kashi 13 cikin 100 na ƴan Republican suna tare da gwamnatin jihar Ohio John Kasich wannan shine tazara mafi kankanci da aka gani idan aka kwatanta da sauran binciken da jarida da kuma wannan tashar talabijin suka gudanar a baya-bayan haka nan binciken ya nuna cewa yana baya ga Cruz da kuma Rubio idan suka kara kai tsaye ganin jerin ƴan takara 17 da suka fara takara a jam'iyyar yanzu duk sun janye saura mutum kudu
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar mu shiga cikin shirin gadangadan daga Najeriya, a Najeriya masu fashin baki na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da ziyarar kwanaki biyu da shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya fara a kasar. Dr. Abdullahi Ahmed Yusuf mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullun kuma mazaunin birnin Pretoria Afirka ta Kudu. Ya kuma mana sharhi kan wannan ziyara.
Wannan ziyara ta Jacob Zuma ta zo ne akan abubuwa da dama. Akwai maganan kamfanin MTN na waya, sannan akwai maganan sa hannu akan yarjejeniyoyi da yawa wanda ake kira bilateral agreements, wanda a inda ake yanzu akwai kaman bilateral agreements guda 32 da aka sanya wa hannu tsakanin Afirka ta Kudu da Najeriya. To amma na ganin cikin 32 nan guda biyu ne ko uku aka riga aka aiwatar. So waɗannan yarjejeniyoyi sun kama daga maganan ilimi da maganan ɗauke mu mutane visa musamman masu wanda za su zo harkar ilimi da sauransu.
To baya ga waɗannan yarjejeniyoyi da kai ambata an kulla a baya, wasu an aiwatar, wasu kuma ana so a fara buɗe hanyar aiwatar da su, kamar wasu takaddama da suka taso tsakanin Najeriya ɗin da Afirka ta Kudu, ya ƴan ƙasar suke kallon su, ya kaji suna hira akan waɗannan batutuwa musamman wanda shafi shin taron kamfani MTN da batun maganan wani wata coci da ta ruguje da 'yan Afirka ta Kudu da dama a ciki da dai sauransu.
Maganan taron MTN kan mutanen nan kasan da yawa ba su ji daɗin wannan tara da aka ci kamfani MTN ba, saboda kamar satin da ya wuce ka sa a lokacin da aka ci taron shugaban kamfani MTN da yake nan sai da ya yi murabus aka nada sabo, sannan a cikin satin nan da aka yi maganan cewa ga kuɗin da aka biya har wasu ma suna ma kamfanin arashi suna MTN sai ana cewa money transfer to Nigeria, saboda suna ganin kamar kudaden kamfanin duk an tura su Nigeria saboda a biya wannan haraji. Sai kuma akwai maganan wannan coci da ta rushe, wannan mutane da suka mutu tun lokacin musamman nan kasar Afirka ta Kudu, tun lokacin da suka samu ƴancin kai ba samu yawan mutanen da suka mutu ba irin hakan nan.
Dr. Abdullahi Yusuf kenan, wato wani mai sharhi a Afirka ta Kudu. To a can jamhuriyar Nijar kuwa an kaddamar da yakin neman zaben shugaban kasa da za a yi a zagaye na biyu a ranar 20 ga wannan wata na Maris. Daga yamai ga Sulaiman Muni Barma da ƙarin bayani.
Kotun tsarin mulkin mai matsayin kotun shari'ar zaɓe ta ɗauki matakan soke sakamakon mazaɓu masu tarin yawa da ke ƙasar Ghana, bayan la'akari da wasu kurakuran da ta ce sun dababaye ayyukan kaɗa ƙuri'a, sannan ta ci gyaran wasu kurakuran na daban da aka samu a wasu daga cikin rassan hukumar zaɓe na sassan ƙasar Nijar, inda ta ce an jirkita ƙuri'un wasu 'yan takarar shugaban ƙasa ga wasu takwarorinsu. Sakamakon da kotun tsarin mulkin ta bayar ya kara jaddada Isu Muhammadu na PNDS tarayya a matsayin wanda ke kan gaba a jerin 'yan takara 15 da suka gwabza a ranar 21 ga watan Fabrairu, inda ta ce ya samu kashi 48.43 a maimakon kashi 48.41 wanda hukumar zaɓe ta bayyana a can baya. Sai Hamma Ahmadu na Model Lumana da ke bi masa da kashi 17.73 a maimakon kashi 17.79 da hukumar Seni ta faɗa a can baya. Sannan Sani Umaru na MNSD ya zo na uku da kashi 12.12 na yawan ƙuri'u. a maimakon kashi 12.11 da aka bayyana a sakamakon wucin gadi, yayin da sakamakon sauran 'yan takarar ya yi nuni ba wani bambanci tsakanin alkalman da hukumar zaɓe ta bayar da wanda kotun tsarin mulkin ta bayyana. Kasancewar ba ɗan takarar da ya samu sama da kashi 50 na yawan ƙuri'un da aka kada ya zama wajibi a je zagaye na biyu tsakanin mafi yawan ƙuri'u da wanda ke bi masa. Saboda haka kotun tsarin mulkin ta kara da cewa Isu Muhammadu na PNDS da Hamma Ahmadu na Model Lumana su ne za su kara a ranar 20 ga watan Maris. Kaddamar da sakamakon zaben na 21 ga watan Fabrairu wani mataki ne da ya ba 'yan siyasa damar shiga yakin zabe daga karfe 12 na daren jiya Litinin wayewar yau Talata, kamar yadda Majalisar Ministoci ta bayar da sanarwar sakin ragama ga 'yan takara cewa su fara zagaye yankunan kasa domin neman yardar talakawa albarkacin zagaye na biyu na zaben da za a yi a ranar 20 ga watan Maris. Wani abin da ke daukar hankalin jama'a shine kotun tsarin mulkin bata bayyana matsayinta ba a game da zaben 'yan majalisar dokokin kasa da ya gudana ɗaya rana da na shugaban kasa a watan da ya gabata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ranar zabe na ta he, in zabe za ku yi to jama'a ku yi zabe adali.
Haka ka hodi kowa ya shaida shatan zaben.
Ku yi zabe adali.
Madalla gaida Sule Mumuni Barma. To a yau ne aka gudanar da bukukuwar ranar mata ta duniya a sassa daban-daban. Taken wannan shekara shine da za a samu da daidaito ko kuma a rufe gibin da ke tsakanin mata da maza a fannoni daban-daban na duniya. Daga Kamaru ga rahoton da Muhammad Awal Garba ya aika mana.
Kasar Jamhuriyar Kamaru ita ma ta jira da sauran kasashen duniya domin gudanar da bikin na ranar mata. Ministan walwala da jin daɗin mata uwar gida Marie Therese Abena Onduwa na yi mata tambaya cewa ko me yasa suka sanya wa wannan rana irin wannan take, sai ta ce
la femme qui est sortie de loi parce qu'elle avait pas fait
ah waɗansu ne ba su gane ba domin wannan kalma muna nuni da cewa a guraben ayyuka na gwamnati da ma guraben ayyuka na NC ya cancanta a ce mata sun samu kaso 50 ne bisa 100, amma mata ba sa samun ko kace 20 kamar yanda takwarorinsu maza suke samun nasu kaso fiye da kowa. Na tambayi Liman Dalladi Ayuba na birnin Yaounde a matsayinsa na wakilin musulmai na kasar Jamhuriyar Kamaru a yayin da hukumar wala da jin dadin matan ta kira musulmai da kristoci domin a ga yanda za a yi mata su daidaita kafadunsu da maza walau a guraben ayyuka ko kuma a sha'anin neman ilimi da ayyukan yau da kullum. Ga abin da yace
saboda abin da ake idan babu ku wallahi sai a bar ku a baya. Idan abu haka ya tashi ba za a iya kiran mutum wato kawai domin sunan shi wane ko kuma yana zaune a gida ko don sha'arin sa wani abu, dole sai ya hada da kungiya. Tunda babu wani abin da ya haramta tsakanin mata su hadu da mata su yi musanyen wato ra'ayi da kuma ilimi da sauran wato irin fasahohi, ba za mu ce babu kyau ba, sai su je abin da suka ga mai kyau su dauko, wanda babu kyau su bar musu a kai.
Hajiya Hauwa Tankutela shugaban kungiyar mata ce ga irin kanin bayanin da ta yi mini.
Wannan biki da duniya sun san shi Malam Awal, wannan na mata ne, bikin mata ne, mamu na mata ne. Kasan Kamaru ai dole su taimaka wa mata, wajen matan mu nan mata Hausawa nan ba mu da taimakowa ba, a anguwan Hausawa nan ba a taimaka mana fa, ba a taimaka mana.
Tama Hajiya Balkisu Hashiru yar siyasa ce ta yi mini tsokaci.
Eh, wannan maganan 35 cikin 100 nan magana ne na baki. Magana ne na baki domin idan ka duba ministoci mata a cikin duk ministocin Kamaru ai sun fi 20, mata 8 ne. Secretary d'etat 2 ne. A cikin senator 100 mata 20 ne. A cikin deputy 180 mata 55 ne. A cikin mayor 360 mata 30 ne.
Hajiya Ladi Sani a matsayinta na ma'aikaciya a wani kamfani mai zaman kansa ta yi mini ƙarin bayani na irin ci gaba da ta samu a ofishinta. Ta ce ba ta dogara da mijinta ba, ta dogara ne ga aikinta.
A ci gaba kam alhamdulillah na samu ci gaba da yawa, domin tun da na soma aiki zan ce gaba ta kai ne, ta shashin zamantakewan aure na, ta shashin taimakon mijina, taimakon ƴaƴa, waɗansu abubuwan dai da ya ci ni in yi a gida wallahi ni na ɗaukan masa na taimaka masa wannan ɓaryan ɗin.
Hamma Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Komi sai da mata, duniya gama sai da mata, duniya gama sai da mata. Komi sai da mata, su sun haye mu mata,
kuma dalla kan wannan rana ta mata da aka ware a yau ranar 8 ga watan Maris muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akai shin ya kuke ganin za a samu wakilcin mata daidai da na maza a fannoni daban-daban na rayuwa
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655
Kira mu na farko ya fito ne daga jahar Nasarawa wane ne akan layi
Assalamu alaikum
Wa alaikum salam
In magana Bashir Tela ne daga nan layin Nauka cikin garin Lafiyan Burburi da ke tamkar Nasarawa
To muna jin ka malam Bashir
Daga tare ne kun jama bugawa na murin Nasara na jahar Nasarawa
To muna farin cikin kasancewa tare da kai menene ra'ayinka
Da gaskiya da farko dai na taya mata ɗan uwan mu mata sun ce iyayen mu barka da shigowar wannan shekarar shigulgula na wannan shekarar ina taya su murna kuma daidaito tsakanin mace da namiji a bangarori na duniya a gaskiya ba zai yi ba saboda namiji a ko'ina ne yana gaba da mace kuma yana da kyau mu kula da su mu ba su haƙƙinsu da ya kamata kuma ina kira ga iyaye da daina tura ‘ya’ya mata zuwa aikace kuma da fatan za mu kula da shi idan ma kai magidanci ne yana da kyau ka kula da matanka ka ba ta haƙƙinta banda tauye mata haƙƙinta da fatan za mu kiyaye su mata iyayenmu ne iyayen jiji idan ba su ba gida idan kuma sun yi wa gida ya lalace na gode tashi lafiya ni ne mai suna Bashir Tela daga nan layin Nauka
Kasance mu ne da godiya Malam Bashir daga jihar Nasarawa Najeriya yau 8 ga watan Maris rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin tunawa da irin gudunmawar da mata ke bayarwa a fannoni daban-daban na duniya. Taken wannan shekara shine yadda za a samar da daidaito ko kuma a rufe tazarar da maza suka baiwa mata a fannonin rayuwa kamar a fannin ilimi, kiwon lafiya, siyasa da dai sauransu. Shin ya kuke ganin za a samu wakilcin mata daidai da na maza a fannoni daban-daban ga kira daga Katsina wane ne akan layi?
Malam Muktar mashin.
To Malam Muktar muna jin ka.
Wato ni da ina ina kira ga talakawan Najeriya. Da kar hakuri da Allah su ba su kare ce wannan ba Allah addu'a bisa ga
Malam Muktar. Na ji in ka ji matashiyanmu muna magana ne akan yau rana ce da aka ware ta mata domin duba irin gudunmawar da suke bayarwa. Amma kuma taken wannan shekara shine yadda za a samar da daidaito ko kuma a rufe gibin da ke tsakaninsu da maza a fannonin ilimi da siyasa da sauransu shine muke so mu ji ra'ayinku akai ba batun ba wani batu muke tattauna akai ba
na'am
to ina kaman malam Tarbaya tare da mu ga wani kira daga Bauchi wane ne akan lai
ina tare
oh kana tare da mu to menene ra'ayinka
ra'ayina
eh
Ubangiji da Allah ya sa su gwamnatocin su gane kukan waɗannan iyaye namu. Saboda suna shan wahala su ma ainihin da ainihin. Allah kuma ya taimake mu.
Amin. To madalla mun gode Malam Muktar kenan daga jihar Katsina ga kira daga Niger wane ne akan layi?
To ni ne Steven daga Niger.
Wane?
Steven daga hukumar Niger.
To Steven muna jin ka menene ra'ayinka?
Abinda nake son bayyana ra'ayina akan rana din na mata to mun dai kula cewa mata dai su ne uwayen maza
haka
kuma muna jin daɗi yadda lamarin uwayenmu mata suke renon to kuma a nawa shawara da nake son in kawo a wurin saboda ba zai yiwu a ce girman namiji a ɗauka a ba mace ba don tana kula yara ba sauran da muke ƙoƙarin kawowa kenan
to mun gode Steven daga jihar Niger ga wani kira daga jihar wato jamhuriyar Niger wane ne akan layi
suna na Ɗayyabu Yakubu
wannan Ɗayyabu muna jinka muna jinka
to muna taya mata murna wannan rana ta yau Allah ya taya su riko amma su bari huta makaɗi da rawa ta zai a hankali dan shi addinin musulunci ba abin da ya rage ma mata. Allah ubangi ya sa a dace.
Amin. Yawa
to. Assalamu alaikum.
Ra'ayin Mallam Ayubu kenan daga Jamhuriyar Niger ga kira daga Sokoto. Wane ne akan layi?
Zayan dan sai Sokoto.
Wane?
Zayan dan sai Sokoto.
To Mallam Zayan muna jin ka amma za ka dan daga murya ka dan dan da kyar nake jin ka.
Eh, ni ai na sai wannan mataki da aka fara ya dede.
Wane mataki kenan?
Saboda mata wallahi mata suna son ra'ayin su ga mata wallahi. Ai ga wani miji yana da dinga fukan mata. Sai ku tafi ya haƙi.
To madalla mun gode mallan Zayyana da kyar muke jinka dan kusan zan iya cewa ban ci abin da ka faɗa. Eh mun gode ƙwarai da gaske. To ga wani kira daga Zamfara. Wani ne akan layi?
Hello?
Hello, muna jinka na Zamfara. Kana jin mu?
Kana jina?
Ina jinka sarai.
To hello?
Hello, muna jinka, muna jinka. Na Zamfara, ko ba shi bane?
Ni Farisu, kana magana da Farisu ga.
To Mallam Farisu, muna jinka.
To ciki da ita mata ta duniya. Ciki da ita duk da yake gwamnatinmu yanayi. Amma muna fatar a ƙara saka mata a siyasa da na harkokin kasuwanci na yau da.
To mun gode ƙwarai Mallam Farisu daga Zamfara. Ga wani kira daga Bauchi. Wane ne akan layi? To kamar layin na Bauchin ya tsinke ne, ina jin. To kada dai a manta yau 8 watan Maris rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da irin gudunmawar da mata ke bayarwa a fannoni daban-daban. Taken wannan shekara shine da za a samu da daidaito ko kuma a rufe tazarar da maza suka baiwa mata a fannonin rayuwa kamar fannin ilimi, kiwon lafiya, siyasa da dai sauransu. Ga kira daga Kano. Wane ne akan layi?
Abdullahi ne.
Mallam Abdullahi, muna jin ka.
Yawa, game da ra'ayin mata. To gaskiya ni a nawa shawarin komai dai ba zai daidai da kowa da maza ba, amma za a samu ci gaba dai dare da yadda dai ake a ciki yanzu, amma ya ce komai ya yi daidai gaskiya.
To Mallam Abdullahi, su suna ta korafin cewa ya kamata a tafi kafada da kafada musamman kawai wajen raba mukamai haka a fannin siyasa.
Ai na ai tsarin nan ba zai yi haka ba gaskiya, sai dai su yi hakuri da abin da ya samu, amma dole abin da namiji zai dauka mata ai da dan bambanci gaskiya.
To mun gode Mallam Abdullahi, wannan ra'ayinka ne daga Kano kenan. Ga wani kira daga Jos. Wane ne daga Jos?
A wani gaba ne daga Jos.
To dan garin mu, ina jin ka.
Ni ina shi ba da shawara ne akan mazaje masu yawan dukan matansu.
To shi ma ya shafi wannan rana saboda mata na fuskantar matsala ƙwarai da gaske ta wannan fannin. Menene shawara ka?
Da Allah mazaje su dinga tausayawa mata saboda mata a ƙarƙashin mu suke. Maiyayen mu ne, idan kada kiya kaman kada kiwanka ne. Kana da ƴa za a dake ta. To kaga in ka tausayawa yakka kaman ka tausayawa ƴan wani ne.
Haka.
To saboda Allah mutane su dinga tausaya ƴan mutane. Kan a baka ƴa ka dinga dukan da kaman jaka.
To mun gode ƙwarai da gaske. Ga wani kira daga Maiduguri. Wane ne akan layi?
Mallam Shatima ne daga Maiduguri.
To muna jin ka Mallam Shatima.
Masha Allah, an gode da samun ku tun yau. Na dade ina neman ku, Allah bai nuna wa sai yau kuma.
Allah sarki.
Shawara da zan bayar ba yadda za a yi gaskiya, bisa gaskiya ba zai taɓa yiwuwa ba a ce mace da namiji sun haɗu, amma da yake girman da Allah ya ba su cewa su iyayenmu ne, dole mu kula da su, iya musu akan abin da ya kamata su samu. Amma maganar cewa za su haɗa kafaɗa da namiji zai wahala, saboda Allah ya riga ya bambanta tsakanin namiji da mace. Wassalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Mallam Shatima kenan a Maiduguri. Ga kira daga Abuja. Wane ne akan layi?
Abdullahi mai shayi ne, limamin masallacin Jadidare ga Abuja.
Mallam Abdullahi mai shayi, muna tare da kai.
To alhamdulillah, na gode. Wannan rana da aka ce ta mata ce, lallai mata mutane ne masu kima, amma su tsaya matsayinsu wanda Allah maɗaukakin sarki ya aje su a kan shi, a manzanta a ce su zama daidai da maza, tunda Allah maɗaukakin sarki shi ya bambanta ayar Alƙur'ani, ya ce maza sun suke sama da mata. to saboda haka akwai irin darajar da musulunci ya ba su wannan kuma darajar da musulunci ya ba su idan anka ba su ita ta zama mafi alheri gare su.
Malam Abdullahi daga Abuja kenan. Ga wani kira daga Kano, wane ne akan layi? Wannan ga kaman na kanan ya ajiye wayarsa ko kuma ta tsinke. Muna godiya kwarai da gaske da waɗanda suka kira mu da waɗanda suka yi kokarin kira ma ba su same mu ba.
To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Jim kaɗan kafin tsakar dare a ranar 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2015, an yi kisan gilla ma tsohon mataimakin Prime Minister Russia kuma ɗan adawa Boris Nemtsov a lokacin da yake tafiya a kan wata gada a tsakiyar birnin Moscow. Wasu 'yan bindiga cikin mota sun harbe shi har sau hudu dab da dab a bayansa. Boris Nemtsov, masanin kimiyyar nukiliya, ya yi aiki tukuru a kan demokuraɗiyya da cigaban Rasha a tsawon rayuwarsa, har a matsayinsa na mataimakin Prime Minister. An kashe kwanaki biyu kafin ranar da zai shiga cikin wani gangamin neman sulhu da aka shirya domin nuna rashin amincewa da katsalandan da Rasha ta yi a siyasar Ukraine, wanda daga bisani ya kasance an yi amfani da soji. Gwamnatin Rasha ta kama mutane biyar dangane da kisan da kuma cewa an kammala binciken. Amurka tana kira ga Rasha da tabbatar cewa masu hannu a kisan sun fuskanci hukunci. Shekara ɗaya bayan kisan, Amurka ta ce ta damu matuƙa da ƙarin rashin mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki ga jama'anta Rasha. A daidai lokacin da muke karramawa da tuna rayuwa da ayyukan Boris Nemtsov, muna kuma sake sabunta kira ga gwamnatin Rasha da ta kiyaye haƙoƙin mutanen Rasha da na duniya baki ɗaya wajen kare haƙƙin ɗan adam, 'yancin faɗin albarkacin baki da na yin tarurruka. Sharhin muryar Amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
A jamhuriyar Benin, zaben kasar da aka yi akwai alamun cewa za a je zagaye na biyu tsakanin Prime Minister kasar da kuma wani hamshakin ɗan kasuwa. Sakamakon farko da aka samu kan zaben da aka yi ranar Lahadi ya nuna Prime Minister Lionel Sinzu yana kan gaba da kashi 28 cikin 100 na ƙuri'u da aka haɗa. Sannan hamshakin ɗan kasuwan nan da ya kudance ta cinikin auduga Patrice Talon yana biye da shi da kamar kashi 25 cikin 100. Wani ɗan kasuwa Sebastian Ajabo shi ya zo na uku da kashi 23 cikin 100. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa yau Talata cewa ta damu wasu sassa na yarjejeniyar da ƙungiyar tarayyar Turai ta cimma da Turkiya na daƙi da kurarar 'yan gudun hijira da baƙin haure zuwa Turai, ciki har da tusa ƙayar wasu kai tsaye ko mai da su gida ƙasashe da suka fito. Wannan, inji hukumar, na iya cin karo da dokokin ƙasa da ƙasa. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai buƙatar a yi ƙarin bayani kan wannan yarjejeniya. Duk da haka ta jaddada damuwarta kan duk wata yarjejeniya da za ta haɗa da tsakiyar mutane daga wata ƙasa zuwa wata. Yau Talata, Farisa wato Iran ta ba da sanarwar cewa ta kaddamar da wasu gwaje-gwaje na makamai masu linzami a fadin ƙasar domin ta nuna tana da ƙarfin kare kanta kuma a shirye ƙasar take ta tunkari kowace irin barazana. Wannan gwajin da ƙasar ta yi ya zo ne wata biyu bayan da Amurka ta kakaba wasu 'yan ƙasar su biyar da jerin wasu kamfanoni takunkumi dangane da aikace-aikacen Iran kan makamai masu linzami.
To masu sauraro, abin da ya sauka kenan baki ɗaya cikin shirin namu ne yau, amma za mu sake dawowa gobe da safe da izinin Allah, inda za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wasu labaran da ɗumi-ɗuminsu. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Discretion da ta ba da umarni, sai injiniyanmu Rashad Smith. Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.